muna godiya ga Allah subhanahu wataala ya sake haɗa mu a wannan safiya ta Lahadi 22 ko 23 ga watan Rabi'in al-akhir hijirar manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1432 daidai da 27 ga watan uku 2011 a lissafin miladiyya. Cigaba da karatun Ar-Rahiq al-Makhtum musirar manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Makon da ya gabata mun karanta abin da ya shafi hanyoyin da kafirai a Makka farkon da awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato hanyoyin da suka dauka na hana mutane su saurari wannan da'awa da wannan kira da wannan rahama daga Allah ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bayaninsa. To a yau za mu tashi kan wata matashiyar daban da take magana akan yunkurin kuma da suka yi bayan sun ga ba su ci nasara ba a hana mutane su saurara da kuma shiga tsakanin manzo sallallahu alaihi wasallama da al'umma kada su saurare shi. To sai suka dauko wani sabon salon shine su rika wato tsangwama da kuma tada hankali da azabtarwa da jefa damuwa da razanarwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma duk wanda ya bi shi akan wannan addini. Wannan shine malamin ya sa mu suna al-ittihadat. Ittihadi shine mutum ka dame shi ta hanyar taba jikinsa, wancan abin da ya wuce na abin da ya shafi tsangwama ne amma ba ta kai ga a taba jiki ba, ko da baki a yi zagi ko abin da ya shafi hana mutane su saurara, amma nan matakai kuma da suka kai ga matsayin in ma taba jiki ko in ma barazanar kisa ko kora daga gari, wannan wadannan abubuwan duk kalmar ittihada ta hada su shine yasa ma suna al-ittihadati, wato abubuwan da suka shafi ta da hankali da kuma kokarin kisa ko kuma dai abin da ya shafi wato kara cusa munanawa. Malamin yake cewa a'mal al-mushrikuna al-asalib allati dhakarnaha shay'an fa shay'an, mushrikai sun yi amfani da hanyoyin nan da muka ambata wannan bayan wannan don me li ihbati da'wati, domin bata wannan da'awa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kariya mata karfi ba'da zuhuriha bayan bayyanarta fi bidayati sanati rabi'ati min an-nubuwa, wato a farkon shekara ta hudu bayan annabci manzo sallallahu alaihi wasallam, wato shekara hudu na farko na annabci na kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallama annabi da ya fara da'awa ya fara gaya wa mutane su zo su bi Allah. Su waɗannan mushrikai sun yi amfani da hanyoyi daban-daban domin ɓata wannan kira da wannan addini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa madat ala zalika asabi'u wa shuhurun, sun bi kuma akan wannan suka doge suka ci gaba da yin waɗannan abubuwa da suka ambata da aka ambata satittaki da kuma watanni. Wa hum muqtasiruna ala hadhihi al-asalib, basu wuce ba suna kan waɗannan hanyoyi da suka dauko wanda aka ambata mana yau su ce kar a saurare shi, yau su je su ce kada a bari mutane ma su zauna a inda yake, duk wanda ya zo wucewa ko duk wanda aka ji labari yana shawara ma zai shiga har a kai masa ziyara gida a je a ce to karfa ka fara wannan addini sabo da yazo. Duk wannan hanyoyi suka ci gaba da yi wato satittaki da kuma ko a ce makonni da kuma watanni la yatajawazunaha ila tariqi al-ittihadi wat-ta'dibi basu tsallake wadancan hanyoyin suka kuma fara kuntatawa da kuma azabtarwa ba walakinnahum sai dai kuma su lamma ra'aw anna hadhihi al-asaliba lam tajid naf'an yayin da suka ga wadannan hanyoyin da suka bi na baki na cewa a daina sauraron annabi sallallahu alaihi wasallama da makamantan wannan ba su yi wani amfani ba fi ihbat ad-da'wah al-islamiyya wajen bata da'awar musulunci istasharu fi ma bainahu to sai suka yi shawara a tsakanin su dum da ma da'iman hanyar da suke bi kenan in wannan bata ci ba sai ai shawara a koma zuwa ga wannan in wannan bata ci ba sai a koma kuma zuwa ga wannan amma dai ba za a sallama ba فقرروا القيام بتعذيب المسلمين awani taro nasu na karshe sai suka yanke hukunci cewa abinda za su yi shine za su fara azabtar da musulmi wa fitnatuhum da kuma yi musu wato wa fitnatihim an dinihim da kuma fitnasu a addinin su a jarrabe su a kuntata musu a takura musu fa akhadha kullu ra'isin yu'adhibu man dana min qabilatihi bil islam sai kowanne shugaban kabila ya dauki matakin ya fara azabtar da duk mutumin da ya kama wannan addini na musulunci daga cikin mutanen kabilar sa sai aka ce kowanne shugaban kabila ya je kabilar sa ya samu waɗanda suka musulunta a rika azabtar da su da kuntata musu wan qadda kullu sayyidin ala man ikhtara min abidihi tariqa al-iman sai kowanne shugaba ya hau kan duk mutumin da ya zaba hanyar imani daga cikin bayinsa ma'ana a cikin bayi ma duk mutumin da aka samu ya bi annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan addinin to sai wanda ya mallake shi ya kama shi da azabtarwa ya auka kansa shine in qadda ya fado kansa yana duka yana cin mutunci da kuntatawa to anan bayan malamin ya kawo wannan sai kuma ya kawo mana wasu misalai na abin da ya faru ga afradi sahaba wasu daga cikin sahabbai daya bayan daya yace wannan wata rana kaza yana kaza ya bada misalin irin yadda aka rika azabtar da su a wannan lokaci da irin kuma wato wahalar da suka sha da kuma me ya biyo bayan haka shin sun miƙa wuya sun fasa addini ko ko sun doge sun ci gaba kuma abinda zamu gani dinnan shine asalin dama da awar musulunci haka ta fara da haka ta kafu irin wahalar da aka sha kenan kuma sannan waɗanda muka gani dinnan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka tsaya ga addinin nan har addinin nan ya zo mana to irin wannan wahalar fa suka sha wasu halhalun da aka yi musu da azabtarwar da aka yi musu babu wanda aka yi masa irin ta a bayan zamanin su malami yake cewa wa kana min at-tabi'i ana cewa min at-tabi'i wa afsahu min at-tab'i wanda yafi fasaha a ce tab'i saboda nasaba ne zuwa ga at-tab'a wato dabi'a in an ce wa kana min at-tabi'i abu ne sananne akan dabi'ar rayuwa wato naturally an yuharwila الأذناب والأوباش خلف ساداتهم وكبرائهم أبو نيسا ننيد أكسابا إلو ونن هالي إن أنش جيشي تو مبيا سنة كسيمة الأذناب أجي كم متن أي أكوي كي أكوي كما غنغان جيكي كو أجي كن دبو بي ذاك تي مسالي دبا تاقا أيتنا دا كي تنا دا غنغان جيكي دا كفا فوكما سننغا جيلا jela ita ce zamb da'iman jelar dabba a gabanta take ko a baya tana binta ne ko to shi yasa mabiya waɗanda suke tarkace ba waɗanda suke da asali ba ake kiran su aznabu wato wani ko babban mutum ko mutumi dai da ake ji da shi ko yayi suna a fitsara da mabiyansa suna bin sa ana ce ja'a fulanu ko marra fulanu wa aznabuhu wane da mabiyansa sun wuce aznab dai ana nufin wato mabiya wasifala da kuma makaskanta daga cikin mutanen gari su ne aznab kuma sunan shi kansa na kaskanci wal aubashu da kuma tarkacen mutane taron mutane shi ma dai ma'anar su daya da al aznabu min haif in ka kalli asalin abin nan karshen ma'anar amma asalin kowace kalma da ma'anarta domin asali abin da ke nuna da awbash shine al-akhlat wato tarkacen da aka tara gu daya na mutane al-jam'u kamar da suke cewa wabbashat quraish ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-awbasha ma'ana quraishawa sun hada awbash sun hada tarkace ai jama'at sun tattara samarin gari marasa tarbiya da yan iskan titi su ake ce ma al-awbash wato don su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam fitsara to shine malamin yake cewa abu ne sananne da ba abun mamaki ba cewa irin waɗannan mabiya manyan mutane masu azabtar da musulmi to mabiyan su da kuma tarkacen gari waɗanda ba masu wani muhimmanci ba makaskanta zaka ga cewa an yi harwila kowanne ɗaya daga cikin su zai gaggawa yana gudu khalfa sadatihim wato a bayan shugabannin su abinda shugaban su suke so to haka za ka ga suna yi ma'ana tunda sun ga shugabannin su suna azabtar da musulmi su kuma me za su zauna su yi ai kaga kenan kamar an ba su lasin kowa ya cutar da wanda ya ga dama daga cikin wato musulmi wa yataharraku hasaba mardatihim wa ahwa'ihim kuma suna motsi wato duk motsin da za su yi da kai kawo din da za su yi shine su wato gamsar da shugabannin su su bi son zuciyarsu ya zama cewa duk abin da shugabannin suke so to shi za a yi tunda yau gashi an samu damar ta more ga musulmi ba su da mutunci ba su da kima a gurinsu to tunda shugabannin sun fara kai musu hari da azabtarwa da duka da zagi da cin mutunci to an ba da kofa kenan ga waɗannan a tarkacen gari su ma su yi irin wannan fajarru alal muslimina sai suka jawo wa musulmi wala siyama ad-du'afa'u minhum musamman ma dai masu launi daga cikin su suka jawo musu wailatin wato wahala iri-iri da azaba iri-iri da musibu taqsha'iru minha al-juludu irin nau'in da wato har fatan jikin mutum za ta iya wato kadawa ta raurawa saboda abin da ake musu ma'ana hankalin mutum zai tashi in ya ga irin yadda ake azabtar da musulmi a wancan lokaci wa akhadhuhum bi naqamatin tatafattaru li sama'iha alqulub kuma suka kama su wato da azabtarwa iri-iri tatafattaru li sama'iha alqulub irin nau'in da in zukata suka ji to kaman su tsatsage saboda zafin rai da tashin hankali in suka ji irin yadda aka azabtar da su to ga irin azabtarwa din sai kawo mana misalai kana abu jahl yace abu jahl ya kasance idza sami'a bi rajulin qad aslama idan ya ji labarin wani mutumi ya musulunta lahu sharafun wa man'atun kuma ya san mutumin mai daraja ne kuma yana da ƙarfi anbahahu wa akhzahu annabahu kai annabahu wa akhzahu sai ya zarge shi kuma ya kaskantar da shi annaba ta'nib ana nufin zargi al'aib ka aibanta mutum idan babba ne mai daraja ba zai iya kai hannunsa ya taba shi ba ya iya dukansa ko ya iya cutar da shi da jiki to sai ya sa baki ya cutar da shi da bakinsa ta hanyar zargi ta hanyar cin mutunci ta hanyar faɗin aibinsa a gari wa au'adahu bi iblaghi al-khasarati al-fadihati fil mali kuma yayi masa alƙawarin narkon ma'ana yace masa lalle ya tsoratar da shi sai ya kai ga sun sa masa hasara mummuna a dukiyarsa al-khasarati al-fadiha wato mummunar hasara fil mali a dukiya ko a ce to aje a samu gonarsa wanda yake ji da ita ta nan yake samun abin da zai ci da kasuwancin da yake yi sai a ce aje cikin dare sai a kona ta misali su ce za su masa irin wannan don su tsoratar da shi wal jahi da kuma mutuncinsa aje a zubda mutuncinsa inda ake ganin yana da daraja wa in kana da'ifan in kuma ya zama mai rauni ne darabahu sai a sa a yi masa dukan tsiya wa azra bihi kuma ya zuga wato waɗancan tarkacen gari su hau kansa da duka da cin mutunci azra bihi shine a zuga mutane su mama wani abu wa kana ammu Uthman ibn Affan mato baffan Uthman dan Affan fuhu fi hasirin ya kasance shi kuma a lokacin sa irin azabar da Uthman ya sha ita ce baffansa ne fa sai ya dauko shi ya sa samari su daure shi a cikin wato wata taburma a kudin dine shi a cikin wata taburma shine hasirin min waraqin nakhili wanda aka yi ta da ganyen wato dabino thumma yudkhinuhu min tahtihi sannan sai rika hura masa hayaki ta ƙasa wato a kwantar da shi ana sa masa hayaki yana cutar da shi wato a hancin sa har zuwa wato zuciyarsa irin azabar da Uthman ibn Affan shi kuma ya sha kenan walamma alimat ummu Mus'ab ibn Umair akwai Mus'ab dan Umair sananne ne shi ma mun shajin sa ko Mus'ab ibn Umair yana cikin manyan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da suka riga musulunci sunansa Mus'ab ibn Umair ibn Hashim ibn Abd Manaf kun ga sun hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma wato takakannin su ibn Abdiddar ana ce masa al-Abdari ya musulunta tun farkon zamani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun annabi sallallahu alaihi wasallama yana zauna tare da sahabbai a Darul Arqam kuma amma ya boye musuluncin sa daga mahaifiyarsa da kuma wato mutanansa bai bari sun sani ba har sai da ta kai an sami wani mutumi ana ce masa Uthman ibn Talha shine ya ji labarin cewa Mus'ab ya musulunta dab 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 sai kama hanya ya je ya gaya wa mahaifiyar ya kuma gaya wa mutanen wato kabilarsa har ya zama cewa suka zo suka kama Mus'ab aka daure shi aka hana shi abinci kwanaki da dama yana cikin waɗanda suka yi hijira zuwa Habasha farkon lamari sannan ya sake dawowa Madina daga baya hijira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya zama cewa bayan yin hijira din nan tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ya halarci yakin Badar da yakin Uhud a Uhud shine ke rike da tuta ta yaki kuma a wurin aka kashe shi karshen sa kenan wannan shine Mus'ab ibn Umair to shi Mus'ab ibn Umair din nan yayin da mahaifiyarsa ta ji labarin ya musulunta man shine ko yace walamma alimat ummu Mus'ab ibn Umair bi islamihi yayin da ta ji labarin musuluntar sa mana'athu at-ta'ama wash-sharaba sai da ta hana shi abinci da abin sha ma'ana ba abinci ba abin sha aka kuma daure shi wa akhrajathu min baitihi kuma ta fitar da shi daga gidansa wa kana min an'amin nasi aishan yana dan gata ne shi wato saboda mahaifiyarsa tana da dukiya shi ma yana da dukiya yana cikin mutanen da suka jin dadin rayuwa a wancan lokaci saurayi ne dan gata ana tallafa masa da duk abin da yake so abinci ba komai yake ci ba sai wanda ya zaba saboda gata amma fatakhashafa jilduhu takhashufa alhayyati sakamakon wannan abin da aka yi masa na azaba da wahalar da ya sha sai da ya zama cewa jikinsa yana saba irin yadda jikin maciji ke saba saboda yunwa da wahala an hana shi wato wannan jin dadi kuma shi din ya ki ya bar addinin saboda ya yarda shine addinin gaskiya wannan ɗaya kenan sanin shi wa kana Suhaib ibn Sinan ar-Rumi haka nan Suhaib ibn Sinan ibn Malik ar-Rumi wasu na ce masa ibn Khalid ibn Abd Amr an ce masa ar-Rumi ne wasu malamai suka ce saboda mutanen Rum wato Rumawa sun kama shi lokacin da aka yi wani yaki suka kuma mai da shi cikin bayinsu daga baya kuma wani ya saye shi ya dawo cikin wato Larabawa cikin musulmi wasu kuma suka ce a'a dama mahaifansa sun tafi da shi suna zaune ne a area da ake cewa al-Ubulla a cikin Asham suna kusa da Rumawa sosai ya kamata mu sani cewa a da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in aka ce ar-Rum ba ana nufin Italiya ta yanzu ba yawa Sham in aka ce Rum ana nufin kasar Sham da Palestine da Syria ta yanzu da kuma Jordan da Lebanon wannan area su ne Sham to a lokacin nan Rumawa in aka ce Rum nan ake nufi domin nan ne inda suka kafa daula kusa da Larabawa domin kokarin su ga cewa sun yi tasiri akan wannan wato bangare din na duniya to wannan shi ake ce ma Rum ba ana nufin Italian ba to wasu suka ce a lokacin iyayensa dama a wannan gurin suke sannan aka yi yaki aka kama su a cikin bayi har kuma daga baya wasu suka saye shi shi yasa ake ce masa ar-Rumi wallahu alam bi alhaqiqa. Amma dai nan cikin maganganun da malamai suka faɗa, asalin sunan sa ma ya samu suna ne daga wannan shakali din nasa. Sun ce mutum ne mai jan gashi, an mutum gashin sa ja ne, ana ce masa yana da suhuba a gashin sa, suhuba da sadun da ha'un da wawun da ba da ta marbuta, shine as-suhubatu, shine jan gashi. Mutum ya zama blonde yau, asalin wannan jan gashin da yake da shi, shi yasa aka sa masa suna Suhaib, shi yasa wasu kace sunan sa Khalid. Al-muhim dai wannan shine Suhaib ibn Sinan ibn Malik ar-Rumi. Shi kuma malamin yake cewa wa kana Suhaib ibn Sinan ar-Rumi yu'azzabu, shi ma an kasance ana azabtar da shi, hatta yafqida wa'yahu, har ya zama cewa ya rasa wato wa'ayin sa, ma'ana baya fahimtar abin da yake yi, ma'ana ya zama cewa yana nema ya zautu, sa ya suma, ayi masa duka, ayi mutuncin sa, har ya zama cewa hankalin sa ya rabu da shi, wala yadri ma yaqulu, bai ma san me yake faɗa ba saboda tsabar azaba. Wallahu musta'an. Wa kana bilalun maula umayyah ibn khalaf, akwai bilal al-habashi, shi kuma bilal ibn rabah sunan sa, al-habasha, al-habashi an dangana shi zuwa ga habasha, kasancewar daga can yake asali, kuma wato bakar fata ne shi. Bilal bawa ne shi na umayyah ibn khalaf, ɗaya daga cikin manyan kafirin maka a lokacin nan al-jumahi. Fa kana umayyah yad'u fi unuqihi hablan, daga cikin hanyoyin da Umayya ya rika azabtar da Bilal da su shine sai ya daura igiya a wuyan Bilal, thumma yusallimuhu ila subyan, sai ya miƙa wa yara ya ce kun ga shi nan ku ta wasa da shi, sai su ja igiyar su ta yawo da shi wato akan titi a cikin wato garin Makka. Ya tufuna bihi fi kulli jibali Makkata, suna jan sa akan duwatsun Makka ko ina da ko ina. Wa yajurunahu, suna fisgassa suna jan sa, hatta kana al-hablu yu'athiru fi unuqihi, hatta kai sai da wannan igiyar ta rika alama a wuyansa, saboda jan da ake masa ana fisgarsa da ƙarfi, yara suna jan sa a ƙasa. Wa huwa yaqulu, shi kuma duk abin da ake masa din nan yana cewa ahadun ahadun, ma'ana Allah ɗaya ne, Allah ɗaya ne, shi dai nan akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba zai bari ba. Wa kana umayyatu yashudduhu shaddan, Umayya a lokacin nan yakan daure shi daurewa mai tsanani, thumma yadribuhu bil asa, sannan ya sa sanda ya rika dukan sa da wannan sanda din bayan ya daure shi. Wayuljiuhu ila aljulus fi harri shamsi, yana tilasta masa har sai ya zauna wato a tsananin zafin rana, wato a ce a samu inda yake rana ta yi zafi. To kuma a wancan lokacin mun san a Makka har ma zuwa yanzu, in aka ce lokacin zafi ne ba lokacin sanyi ba, to da wahala ka sami inda za ka ji rana da za ta riƙa ƙona ka tana shiga jikinka irin wannan ɓangare ɗin na duniya wato Makka. To a wannan lokaci zai tilasta masa sai ya zauna a cikin rana ya azabtar da shi da wannan zafin rana ɗin. Kama kana yukrihuhu alal ju'i, kamar yadda yake tilasta masa kuma akan zama da yunwa, ya hana shi abinci, ya zama cewa daga farkon wuni har ƙarshen sa ba zai sa komai a cikin sa ko a bakin sa ba, la abinci la abin sha. Wa ashaddu min zalika kullihi, yace kai abin da yafi wannan ma gaba ɗayan sa tsanani, annahu kana yukhrijuhu, zai fidda shi idza hamiyati adh-dhahiratu, idan zafin rana yayi tsanani sosai to sai a fito da Bilal, shine hamiyati adh-dhahira, adh-dhahira shine zafin rana lokacin da rana take tsakiya. Yawwa, fayatrahuhu ala dhahrihi, sai ya kwantar da shi akan bayansa, wato asa Bilal ya zama ya kwanta a rigingine kuma sannan ba riga, gadan bayansa ya zama wato akan wato ƙasa, ala dhahrihi fi ramdai, a cikin wato abin nan rairayin Makka a wannan lokaci, nan ce ramda ana nufin ƙasa mai tsakwaikwayi, rairayi amma kuma da 'yan tsakwaikwayi a cikinsa. Fi batha'i Makka, a cikin kwarin Makka. Batha, asalin al-bathu min al-ardi, shine wurin da in aka yi ruwa a kwari, ruwa hanyar da ya bi ai kana ga yana barin wani yashi da 'yan tsakwaikwayi, ko to wannan shi ake ce ma al-batḥu shine batḥa'u makka wurin wannan in aka yi ruwa suna da yawa a makka to kuma bayan lokacin ruwa ya wuce lokacin tsananin zafin rana to wannan gun akan amfani da shi ya zama wajen azabtar da musulmi a wancan lokaci saboda ga ƙasa ta taru da tsakwai kwai ga kuma rereye to idan aka kwantar da mutum a irin wannan kai ka tuno ran juma'ar da ka makara misali baka samu shiga masallaci ba ana tsananin rana ka sa goshinka a ƙasa ko akan kwalta ko kuma akan rereye sai ka tuno irin abin da ake ji ina ji kowa ya taba yin wannan alal akalla ko sau ɗaya ne dai a rayuwarsa ya san yadda ake ji to ballantana a ce wannan rereye ne wanda da'iman babu wata inuwa da ta taba rufe shi ballantana a ce ya dan samu sanyi wani lokaci sannan inuwar ta tafi babu bishiya kwata-kwata haka wurin yake a wadi daga cikin audiyatu makka to a lokacin nan haka za a shimfidar da bilal ibn rabah a gadan bayansa akan wannan irin wato ƙasa da rereye thumma ya'muru bis-sakhratil azimati akan haka din in an kwantar da shi fa akan wannan rereyen mai zafi sai kuma a dauko wani dutse kato sai a dora fatuba'u ala sadrihi sai a dora akan kirjinsa ma'ana kenan ba zai iya tashi ba kaga in toyewa ne an so kamar a ce a toye shi thumma yaqulu sannan yace la wallahi yace musu la wallahi la tazalu hakaza hatta tamut aw takfura bi muhammadin yace wallahi ba za ka gushe ba a wannan hali ba za mu dauke ka ba za mu kauda kai daga wannan hali ba ko dai ka mutu ko kuma ka kafirce da muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda zai ce masa kenan shi umayya ibn khalaf shi yasa yana cikin waɗanda za su haɗu da mummunar azaba wannan mutumin a tashin kiyama domin ya mutu ba a musulmi ba wata abu da lata wal uzza ko ka kafirta da muhammad ka zo ka bautawa lata da uzza fa yaqulu shi kuma bilal wa huwa fi zalika yana cikin wannan halin ana masa wannan irin azaba da zafin akan zafin rana sai ya ce ahadun ahadun yana maimaita kalmar ahad ahad wato Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne wa yaqulu har ma yace law a'lamu kalimatan yace wallahi da na san wata kalma hiya aghyadhu lakum minha wadda za ta fi kona muku rai za ku fi jin zafin ta in na faɗe ta yace la qultuha da ita zan faɗa ma'ana kun ga babban abin da ya dame su dama shine a ce Allah ɗaya ne to sai ya ta maimaita ta yace da ya san wata kalmar ba ahadun ahadun ba da za ta fi kona musu rai da za ta fi tayar musu hankali yace to da ita ce kalmar da zai faɗa ba takaitawa akan wannan ba wa marra bihi abubakr ana cikin irin wannan azabar sai abubakar abdullahi ibn uthman wato ibn abi quhafa sai ya wuce ya ga bilal ana irin masa wannan azaba din wa hum yasna'una zalika bihi ya same su sune masa irin wannan wato azaba din fashtarahu bi gulamin aswad sai ya saye shi da wani wato bawan baki shi ma ya ba da shi aka bashi wato bilal ya saye shi fansa wakila wasu kuma suka ce a'a bi sab'i awaqin ya saye shi ne da uqiya bakwai aw bi khamsin min alfiddati ko kuma wato abin nan uqiya biyar na fidda na azurfa da ya saye shi kuma wa a'taqahu sai ya yanta shi shine har wasu daga cikin sahabbai suna cewa kana abubakarin sayyidana abubakar shugabanmu ne wa a'taqa sayyidana kuma ya yantar da wato shugabanmu shine bilal ibn rabah to Allah gafarta musu baki daya ya kara musu daraja a aljanna domin yan aljannan ne wa kana ammar ibn yasir ga kuma wani ammar ibn yasir shi kuma maula ne li bani makhzum ga banu makhzum aslama huwa wa abuhu wa ummuhu shi kuma nasa gefen da sauki ta bangaren gidansu domin da shi da uwarsa da ubansa duk sun musulunta yawwa fa kana al mushrikuna inda ya sha wahala shine gun mushrikai fa kana al mushrikuna dan haka mushrikai suka kasance wa ala ra'sihim abu jahl wato shugaban su a wannan azabar da suka ba wa su ammar ibn yasir shine abu jahl sun kasance yukhrijunahum ila al abtah suna fidda su zuwa ga wani wuri al abtah a makka idza hamiyat ar ramda irin wadancan wurare din na rereye din shine abtah idza hamiyatir ramda lokacin da lilayin wannan gun yayi zafi kwarai da gaske fayu'adhibunahum biharriha sai su azabtar da su suma da zafin wannan wuri din wa marra bihim an-nabiy har wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ana cikin musu wannan azaba din ya wuce wa hum yu'adhabuna lokacin da ake musu azaba faqala sai yake cewa sabran ala yasirin fa inna maw'idakumul janna yawa yace sabran ku yi hakuri ala yasir ya ku gidan yasir kun tunda ga uwar ga uban ko ga dan yasa sai kira su gaba daya ala yasir wato ku gidan yasir fa inna maw'idakumul janna alqawrun mu da ku shine aljanna ma'ana ku yi hakuri da wannan hali da kuke ciki insha Allah za ku shiga aljanna kun ga ashe manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ne ke ilmantar da shi su wane ne yan aljanna don haka duk wanda yace masa dan aljanna ne to dan aljanna don haka Ammar ibn Yasir da babansa da babarsa yan aljanna ne famata yasirun fil azabi shi babansa Yasir anan ma ya mutu a cikin wannan azaba din bai iya wato ci gaba ba saboda an girma kwarai tsoho ne sosai wa ta'ana Abu Jahl Sumayyata Abu Jahl kuma ya soki Sumayya wata ce ummu Ammar kun ji sunan da ake cewa Sumayya ko da ake sawa to an samu shi mafi yawa da mutane suke daukowa sun samu shi ne daga wannan sunan mahaifiyar Ammar dan Yasir kenan sunanta Sumayya ita kuma ita ce shahidiya ta farko a musulunci ita aka fara kashewa da sunan azabtarwa ta addini Abu Jahl ya soke ta ne fi qubulha bihirbatin ya samu mashi duba rashin imani ba wannan ce rashin imani ina nufin na Bahaushe rashin tausayi yawa rashin tausayi irin na wannan wato mutum mai busasshiyar zuciya mashi ya samu ya take ta da shi ta gabanta ta farjinta da haka wato Abu Jahl ya kashe ta shi ne abin da yake nufi cewa menene wa ta'ana Abu Jahl Sumayyata umma Ammar fi qubulha ba qablaha ba fi qubulha wato ta gabanta bi harbatin kai da mashi famatat haka ta mutu wa hiya awwalu shahidatin fil islam ita ce shahidiya ta farko a musulunci kwata kwatansa ma'ana mutumin da aka fara kashewa sai ku rike wannan ko yawa ilimi ne na rikewa matar da aka fara kashe ko mutumin dan adam inda aka fara kashe shi a musulunci da sunan addini ita ce Sumayya babar Ammar ibn Yasir sanai ce wahiya Sumayyatu bintu Khayyat maulatu Abi Hudhayfa ibn al-Mughira ibn Abdullah ibn Umar ibn Makhzum wannan shine asalin nasabarta Sumayya yar Khayyat maulat Abi Hudhayfa ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر ابن مخزوم عبد الله بن عمر وانت عمر ابن الخطاب يوا لم بني ابن مخزوم اخي عمر ابن مخزوم وكانت عجوزا كبيرة ضعيفة الوقتين نمفا قدوبا قدوبا تسابل رشن توسعي ما تتي مي جلما صوهواتي تاسوفة تكوبكما غالوني اجيكينتا amma duk da haka aka azabtar da ita aka kashe ta da irin wannan wato siga saboda tsabar rashin tausayi wa shaddadul azaba ala Ammar bil harri taratan shi kuma Ammar ibn Yasir aka tsananta azaba a kansa da hanyar zafin rana wani lokacin wa bi wad'i as-sakhri al-ahmari ala sadrihi ukhra wani lokacin kuma daban sai a sanya wato dutse wato jan dutse mai zafi akan wato kirjinsa dutse yana tsananin zafin sa sai ya dauko shi babba sai ya dora shi akan kirjinsa saboda wato yayi imani ana neman lalle ya bar wannan imanin ya koma zuwa ga kafirci wa bi ghatihi fil ma'i kai wani lokacin ma kuma sai a zo a dilmiya shi a cikin ruwa ma'ana sai a tara ruwa babba sai a kama kan Ammar sai a dilmiya shi sai a danna a cikin ruwan sai ya kusa mutuwa sai a dago shi wato a azabtar da shi ba a niyyar kisan ba a lokacin nan kawai so ake a bashi wahala ka san mutum aka sashi a cikin ruwa ba dama yayi numfashi yawa to wa bi ghatihi fil ma'i hatta kana yafqidu wa'yahu har ya zama cewa ya suma saboda wannan abin da aka yi masa wa qalu lahu sai suka ce da shi la natrukuka hatta tasubba muhammadan ba za mu barka ba har sai ka zagi muhammadu أو تقول في اللات والعزة خيرا هو كفدي واتو الهيري كفدي كلمة تيبو كيبلات دا عزة ككافر سي كزاجي محمد صلى الله عليه وسلم هو كما كفدي الهيري دنغن دا لات دا عزة فوافقهم على ذلك تشيء ناسا ينين شي دا يجي عذاب عمار بن ياسر سي موسو أبن دا سكني ما دين دمي dan ya tsirar da ransa yawa domin ya tsirar da ransa ba wai saboda ya yadda da wannan abin da ya faɗa din na kalmar bakin sa ba wafaqahum ala zalika mukrahan ana wato akhalin tilasti wajaa bakiyan daga baya sai yazo da suka kyale shi sai yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'tadiran ila annabi yana neman uzuri yana cewa ya rasulullahi wallahi ba hazzuci na faɗa ba na faɗa ne domin su kyale ni da raina domin naga za su kashe musamman wannan kunga yana da damar yi wannan gashi yana kallo an kashe babansa ko babansa ya mutu a azaba ga mahaifiyarsa irin kisan da akai mata ya tabbata ba za su bar shi ba to ganin wannan abu sai ya faɗa musu abinda suka ce ya faɗa din nan wannan shi ya nuna mana cewa ashe a musulunci akwai wancan din akwai kuma wannan wani mai iya dagewa ya dage ya ki fadar kalmar da ake so ya faɗa ta kafirci in ya dage wannan ba laifi ba kamar yadda su Bilal suka dage in kuma ya faɗi kalmar da su kafirai suke so wanda ya san in ya faɗa za su kyale shi shi ma in ya faɗa wannan shi ma ba kafirci ne ba abinda ya faɗa koda kafirci ne zagin annabi da kuma faɗin alheri ga Lata da Uzza da suka nema yayi ya faɗi wannan abin shi Ammar ibn Yasir amma ba da ya yadda hazzuciyarsa ba shi yasa a lokacin nan da yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa wannan ya nemi uzuri din sai Allah madaukaki ya saukar da wannan aya a man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman a cikin suratul nahl ma'ana man kafara billahi wanda ya kafircewa Allah min ba'di imanihi bayan imaninsa to wannan sai aka kawo jumla i'tiradiyya sai aka kawo illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai dai wanda aka tilasta masa alhali zuciyarsa tana nitsa da imani to sai aka ce walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah amma wanda zuciyarsa ta karbi wato kafirci hankalinsa ya kwanta da kafirci ne yadda da shi har zuci to waɗannan su ne wanda za su sami azabar Allah subhanahu wataala wannan shine asalin abin da aka gina abin da ake cewa taqiyya kansa ma'ana idan mutum akwai taqiyyar da mutum zai wa kafirai domin asalin taqiyya ana yin ta ne kawai ga kafirai musulmi ya zama ya boye wani abu na zuciyarsa na imani ya bayyana abin da suke so don kar su kashe shi to wannan shine irin hali kamar da Allah madaukaki ke cewa la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin ko wa man yaf'al dhalika ha ya aya take falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum ma tuqatan yawa sai dai idan ku yi taqiyya tare da su ma'ana ku bayyana musu abin da suke so don su kyale ku wannan taqiyya kenan a musulunci iyakarta kenan amma ba taqiyya irin ta addinin rafida ba misali yadda a kowanne yanayi mutum zai boye aqidarsa duk inda yake cikin mutane ba za a gane shi ba har aka dauke ta rukuni na addini ko kuma tis'atu a asharar addini kamar yadda suke fada a cikin littafin addinin su wato cewa muhimmancin ta kashi daya a kashi tara ne cikin goma na addinin gaba daya shine taqiyya addinin wato shi a rafida Allah ya kiyaye mu wannan mummuna aqida ce kuma ba a gina ta akan waɗannan ayoyin ba in suna magana zaka ji suna kawo irin waɗannan ayoyi to amma su agun su ba wannan bane yawa ba wannan ne dalilin da yasa akai ba asalin abin da yasa suka kawo waɗannan abubuwa domin su sami damar da za su yada aqidun su marasa kyau har mutane su karba domin da a ce za su bayyana su kuru-kuru kamar da shi littafin su to hakikatan babu mutumin da zai karba amma idan aka zo akai tasatturi da sunan san ali baitin nabi sallallahu alaihi wasallama da menene ana kuka ana kaza to sai ga mutane suna nema su karba tare da boye waɗancan abubuwan da aka gina asalin addinin akan su naka ba wacan taqiyya din ake nufi ba amma dai yana da kyau dalibin ilimi su sani lokacin da kake magana da masu ilimin wannan aqidar za su ai a musulunci ma akwai taqiya kai kuma sai ka lokaci a babu taqiya a musulunci a ba haka bane akwai amma ga irinta yau iya wannan kuma nan ta tsaya wanda za a kashe shi saboda addinin sa ya bayyana wannan abin da kafirai suke so iya wannan lokacin daga baya kuma ya ci gaba da addinin sa amma ba a ce har abada rayuwarka sunanta taqiya ba wannan ba a musulunci bane da fatan mun fahimci wannan sannan sai ce wa kana abu fukaihata wasmuhu aflah maula libani abdiddar akwai wani maula yantaccen bawa na banu abdiddar shi kuma sunansa abu fukaiha wa kana min al-azd yana da kabilan azd fa kanu yukhrijunahu fi nisfi an-nahari fi harrin shadidin shi kuma sukan fito da shi ne wato lokacin da rana ta zo tsakiya sai a fidda shi lokacin tsananin zafin rana din wa fi rijlaihi qaidun min hadidin sai a sa masa sasari a kafarsa fa yujarridunahu min athiyabi a tsiraitar da shi ma'ana ya zama tsirara kwata kwata haihuwar uwarsa kuma a sa masa sasari a kafarsa wa yubtihunahu fi ramda'i shi ma a shimfidar da shi wato a kwantar da shi a rairayin nan mai zafi na rana thumma yad'una ala dhahrihi sakhratan shi kuma sai su sa shi wato a kwarib da ciki sai a dauki dutsen sai a dora a gadan bayan sa dutsen hatta la yataharrak har ya zama cewa ba ya iya ma motsi fa kana yabqa kadhalika hatta la ya'qil la ilaha illallah haka zai tsaya har sai ya zama cewa baya fahimtar me yake yi ma'ana har sai ya suma hankalinsa ya rabu da shi duk wannan hanyoyi ne daga cikin hanyoyin da mutanen nan suka azabtar da mutane falam yazal yu'azzabu kadhalika haka nan zai gushe ba zai gushe ba ana azabtar da shi hatta hajara ila al-habashati har sai da ya hijira zuwa habasha al-hijrata ath-thaniya hijrata biyu wa kanu marratan qad rabatu rijlahu bi hablin wa talana ma sun taba daure kafarsa da igiya thumma jarruhu wa alquhu fi ar-ramda'i sannan suka ja shi suka kai shi gun wannan wato rairayi din wa khanaquhu suka shake shi hatta zannu annahu qad mata har suka zaci cewa ya mutu fa marra bihi abubakar har abubakar ya wuce ya ga ane masa wannan fashtarahu sai ya saye shi wa a'taqahu shi ma ya yantar da shi lillahi domin Allah wa kana khabbab ibn al-arat akwai al-khabbab ibn al-arat haka ake karanta al-arat da shaddan ta'u مولى لأم أنمار بنت سباع الخزاعية شيكما مولاني نا أم أنمار با عمار با أنمار بنت سباع الخزاعية وكان حدادا شيكما مكيليني شي فلما أسلم لوكشن دي مسلمتا عذبته مولاته بالنار sai ita uwar gidan nasa wanda take shine shi bawan ta wato wanda ta mallake shi sai ta rika azabtar da shi da wuta kanat ta'ti bil hadidatil mahma al muhamma sai ta zo da wato abin nan karfe da yayi zafi yayi jajawur bayan an sa shi a wuta karfin da ake sakiya da shi ko ai aikin kila da shi bayan an sa shi a cikin wuta fataj'aluha ala dhahrihi aw ra'sihi sai ta dora shi da zafin nan nasa a gadan bayansa ko kuma a kansa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un liyakfura bi muhammadin ba dan komai ba sai dan ya kafirce da muhammad sallallahu alaihi wasallam falam yakun yaziduhu dhalika illa imanan wa taslima wannan abun ku da take masa bai kasance yana kara masa komai ba sai imani da kuma musulunci da miƙa wuya zuwa ga abinda ya yarda da shi wa kanal mushrikuuna aidan mushrikai kuma su ma sun kasance yu'azzibunahu fayalwuna unuqahu suna azabtar da shi sai su wato daure wuyansa su karkata wuyansa kai su juya masa wuya ma'ana mutum in yana zai haka ai kaga fuskarsa tana kallon gabansa to sai a kama kanshi sai a juya ma'ana kamar a murde masa wuya wayajdhibuna sha'rahu ana wato fisgar gashin dake jikinsa gashin kansa haka ana fisga ana jawo shi ana juya kan saboda a azabtar da shi wa qad alqawhu 'ala an-nari kuma su jefa shi a cikin wato wuta thumma sahabuhu 'alayha sai su ja shi akan wutar har yanzu falamma atfa'aha fama atfa'aha illa wadaka dhahrihi babu abinda yake kashe wutar sai maikon da ke fita daga jikinsa la ilaha illallah maikon da ke fitowa daga jikinsa shine ma har ya kashe wutar da ake azabtar da shi wato akai wannan kadan ne daga cikin abin da zamu ji kuma wato zai tsoratar da mutum ya sa masa darasi wato a cikin zuciyarsa na irin yadda waɗannan mutane suka azabtar da wato al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama saboda imaninsu kun ga ashe kenan an yi abubuwa sosai sosai a tarihin musulunci wanda a yanzu ba a yin irinsu ko anayi mafi yawan abin da ake yi mafi karanci duk da dai ya danganci daga wuri zuwa wuri daga wuri zuwa wuri ina zancen min haythul afrad ne wajen individual azaba da ake wa mutane illa ka ce a al'ummance ga azaba nan iri iri a tayar mana hankali yaƙe yaƙe din nan duk nau'o'i ne shi ma na azaba kar a bar mu zauna lafiya saboda mun yi imani kuma a ruda mana tunanin shi kansa addinin a shawwa sha mana a ruda mana shi ba za mu fahimce shi yadda ya kamata ba musamman irin yadda kasashen turawa yanzu suka sa a gaban su motsi kadan duk abin da ya shafi kasashen musulunci a shiga cikin sa daga daga da lalata wa mutane wato al'ummar su da addinin su a kashe wanda za a kashe kuma ai ta ruda musu addinin ya zama cewa ba za su fahimce shi ba kuma har ya zama cewa suna kyamar junan su babu dama wato su hada kansu wannan duk yana daga cikin mu kuma azabar da muke samu a wannan lokaci din babban abin da ya kamata mu kuma mu yi shine mu ƙara sanin addinin mu ƙara fahimtar sa mu san yadda na baya suka yi hakuri mu ma mu yi hakuri akan wannan wato azabtarwa ta wannan zamani kuma duk abin da zai kai ya kawo mu ma mu tsaya akan ahadun ahad kamar yadda Bilal ibn Abi Rabah da kuma sauran sahabbai bayan azabtarwa da duk azabar da aka yi musu ba su kauce ba suka tsaya akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah yace wa kanat zinniratu to ina masa ayan su suna zinnira ko wani zai ce wanne suna ne zinnira to ko wata mata ita ma zinniratu amatu amatu rumiya wata baiwa ce barumiya kad aslamat ita mata musulunta fa'udhibat fillahi ita ma an azabtar da ita wato a addinin Allah wa usibat fi basariha aka same ta a idanta wato aka yi mata bala'i da musifa a idanta ita kuma hatta amiyat hatta makanci faqila laha sai a zo a ce mata asabat killatu wal uzza ai da lata da uzza ne suka same ki da musifa faqalat sai ta ce la wallah sai ta ce abadan ma asabatni ai da lata da uzza ba sai mun komai ba ba su isa ba wa hadha min Allah wannan daga Allah yake wa in sha'a kashafahu in ya so ko zai yaye min shi ya dauke min in warke fa asbahat min al-ghadi tawayi gari da safe wa qad radda Allah basaraha tawayi gari Allah madaukaki ya dawo mata wato da idanta bayan da kafirai sun makantar da ita washe gari kuwa da ta fadi wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo mata da idanta fa qalat quraish sai quraishawa suka ce hadha ba'd sihri muhammad wannan wani sihiri ne daga cikin sihirin Muhammadu kun ga wani maimakon mutum ya sallama ya ce kai wannan abun fa daga Allah yake ya kamata mu hakura sai ce sihirin nan nasa ne dai sihiri yayi mata shi yasa ya dawo da idanta Allah kyauta to na ga mu tsaya anan darasin gaba insha Allah sai mu karasa ittihad din kuma mu tashi kan mawqifil mushrikin insha Allah muna roƙon Allah madaukaki ya ƙara tabbatar da mu akan addinin sa kuma ya ƙara mana ƙarfin zuciya da rike shi da haƙuri a kansa kuma ya ba mu ilhamar abin da ke shi ne daidai a cikinsa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in